Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ni ce Amina Bahari Auna tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki nake gabatar muku da wannan shirin a yau 16 ga watan Mayu na shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam dauke da kanin labarai
a yau Talata kungiyar agajin kasa ta Red Cross da Red Crescent da ake kira IFRC a takaice ta faɗi cewa wani rukunin kayan agajin jinkai da ake matakar bukata ya isa birnin Port Sudan na kasar Sudan a yau Talata wani jami'in Ukraine ya faɗi cewa Russia ta kai hari ta sama akan birnin Kyiv wanda ya hada da jiragen sama marasa matuki da makamai masu linzami Amurka ta faɗi cewa akwai alamun da ke nuna kasashen Russia da Iran na ƙara faɗaɗa haɗin gwiwar sojojinsu.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ana ci gaba da zaman zulumi a garin Keke na Millennium City da ke Kaduna. Biyo bayan kisan kai da wasu wato da wani mazaunin garin yayi ta hanyar fasa bom a cikin gidan shi. Sannan za ku ji cewa lauyoyin tsohon shugaban ƙasar Niger wato Isuhu Muhammadu sun bayyana shirin shigar da ƙara a kotu domin kalubalantar jaridar Africa Intelligence wacce ta ambato Isuhu Muhammadu a jerin masu hannu da badakala ta Uranium Gate muna kuma tafe da shiri na wato shirin noma da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku na masu sauraro amma kafin nan bari mu fara da kawo muku labaran duniya kashi na farko
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. A yau Talata kungiyar agajin kasa da kasa ta Red Cross da Red Crescent da ake kira IFRC a takaice. Ta faɗi cewa wani rukunin kayan agajin jinkai da ake matakar bukata ya isa birnin Port Sudan. Yayin da aka samu rahoton karin tashin hankali a daidai lokacin da sojojin Sudan da dakaran RSF ke gwabza fada. Kayan agajin sun hada da barguna da kayan girki da gidajen sauro don iyalai 500 a cewar kungiyar IFRS a cikin wata sanarwa. Ana sa ran isar wasu kayan agajin da suka hada da kayan jinya zuwa yankin nan da kwanaki masu zuwa. Daraktan kungiyar IFRC na yankin Afirka Muhammad Mukir ya faɗi cewa an riga an raba yawancin kayan agajin kungiyar ga mutanen da ke bukata sosai duk da cewa an wawushe wasu a birnin Khartoum da Darfur. Muhammad ya ƙara da cewa waɗannan kayan jinkan na ƙasa da ƙasa na zuwa ne a wani muhimmin lokaci domin za su taimaka wa kungiyar Red Crescent ta Sudan wajen tallafawa mutanen da rikicin ya ritsa da su da kuma ambaliyar ruwa da ake hasashe wadda ke yawan faruwa a ƙasar. A yau Talata wani jami'in Ukraine ya faɗi cewa Russia ta kai hari ta sama kan birnin Kyiv wanda ya hada da jiragen sama marasa matuki da makamai masu linzami inda ya ce ba a saba ganin yawan hare-haren ba a cikin lokaci guda. Sergei Popkov, shugaban hukumar soja ta birnin Kyiv, ya rubuta a shafin Telegram cewa harin ya kunshi hare-haren makamai masu linzami mafi yawa a cikin dan karamin lokaci. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce ta harbo jirage sama marasa matuki da ba a tabbatar da adadinsa ba da kuma dukan makamai masu linzami guda 18 da Russia ta harba a kan Kyiv ciki har da makamai masu linzami na Kenzol guda 6. Popkov ya ce harin ta sama a kan Kyiv shine karo na 8 da aka kai tun farkon wannan watan. Amurka ta faɗi cewa akwai alamun da ke nuna kasashen Russia da Iran na ƙara faɗaɗa haɗin gwiwar sojansu. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Vedant Patel, ya faɗawa manema labarai cewa har yanzu Iran na zaman babban ƙasar da ke goyon bayan Russia ta fannin soja. Kuma Iran ta riga ta baiwa Russia makaman artillery da tankokin yaƙi don amfani da su a Ukraine. Patel ya ce tun daga watan Agusta Iran ta sama wa Russia jiragen sama marasa matuki na UAV fiye da 400 musamman nau'in Shahed kuma Russia ta yi amfani da yawancin jiragen na UAV wajen kai hari akan muhimman cibiyoyi da wuraren ababen more rayuwa a Ukraine. Zurfafa wannan haɗin gwiwar na zaman barazana da kuma haɗari ba ma ga Ukraine kadai ba har ma da makwabtan Russia da makwabtan Iran da kuma sauran kasashen duniya baki daya abinda Patel ya fadawa manema labarai kenan. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC.
To madalla a gaida Maryam, kafin mu kawo muku ci gaban labaran bari mu duba taskar rahotannin mu. Kamar yadda muka bayyana a farkon shirin, ana ci gaba da zaman zulmi a garin Keke na Millennium City dake Kaduna. Biyo bayan kisan kai da wani mazaunin garin yayi ta hanyar fasa bom a cikin gidan shi. Daga Kaduna, wakilinmu Isa Lawal Ikra na dauke da karin bayani.
Cikin daren Ladi zuwa safiyar jiya Litinin ne dai al'umar garin Keke suka tashi da tashin hankali sakamakon zagaye wani gida da jami'an tsaro suka yi. Wanda ke kan titin haske daura da titin lami bisa zargin cewa mai gidan na da hannu akan harkar ta'addanci wanda bayan musayar wuta na wani lokaci kuma ya kashe kanshi har zuwa talatan nan dai hanyar zuwa gidan mutumin da ya kashe kan nashi tana kewaye kuma akwai jami'an tsaro wadanda suka ce su kan ba za su ce mana komai game da abin da ya faru ba sai dai wata dattijuwa da harbaharban ya faru a kunnanta ta bayyana mamuriyar Amurka yadda aka yi
lokacin da ma'aikata suka iso unguwarmu nan karfe 1 saura ta wannan hannun lokacin da za a gama komai da komai bi ga riga ta yi saboda ni gaba ɗaya ma ban riga na yi bacci ba to dai har bibi na bindiga an rutsa shi an zagaye gidan nan da ma'aikata zuwa can ya ga ba ya da mafita shine ya daura mu kan shi ban ya tashi da shi kuma duka dakuna mun yi da suka girgiza kana aka bi da harbi kowa hankalin shi tashi kuma ba mai iya hituwa a waje gaskiya domin Allah wasu mazan ma wallahi tallahi gudu suke
da dama dai ina ganin maganar ta da bomba wata sabuwar magana ce musamman ma dai a yankin arewa da kuma jihar Kaduna ba sai dai kuma wasu na ganin kamar ta riga ta zama tarihi ko da yake dai kuma masani akan harkokin tsaro Manjul Hashim kuma ritaya ya ce akwai wasu abubuwan lura
ba zai zo da mamaki ba kasancewan can baya an yi fama da ire-iren waɗannan mutane kuma abinda hakan da yake nuna yanzu shine dole ne hukumomi da al'umma su tashi tsaye su sa ido daga irin mutanen da ke hijira daga waɗansu wurare suna zuwa musamman a unguwannin da suke sababbin unguwanni su anta yawo masu unguwanni kuɗaɗe ko kuma makwabtan wurin su sai wuri su gina su shiga ba tare da an san daga inda suke ba ba san kuma ma meye sana'arsu ba domin ko ba komai inda ake yaki da ta'addanci su ma suna sake dabaru ta yiwu daga wani wurin ne suke so yanzu su mai da Kaduna ko kuma wani bangare na Kaduna kamar Tingrasu ya kasance ya Allah daga nan ne za su rika ɗaukar irin wannan bama-bamai su je su dasa a wani wuri ila titin jirgi ko kuma a wayansu unguwanni inda za a nakasa mutane bayan wannan kuma irin wannan yunkuri na a ce mutum ya halaka kansa wannan yana nufin yayi ne ko dai ɗayan biyu ya Allah a kokarin ya kare kansa yana so kila ya sa bomb din ne da niyan su kansu in jami'an tsaron sun ma farbu ko sun shigo gidan ya tashi da su gaba daya aka samu aka si abin ya tashi da shi kadai ko kuma a'a yayi haka ne da gangan saboda ya kauce wa tuhuma da kuma gane ko shi waye ta inda daga karshe asirin su da sauran ƴan kungiyar su zai tono wannan dai kamar yadda muka sani baba ko abu bane a fadin Najeriya inda aka rika samun masu sa bomban kusan shekara 9 da suka wuce
makwabtan wannan mutumi da ya kashe kanshi wanda su da kansu suka ce ba san sunan shi ba sun ce tunda suke ba san mutumin ido da ido ba ko ba su taba hudda da shi ba sannan su kansu mata a unguwar ma ba su wata mu'amala ta zamantakewa da mai dakin shi ko iyalin shi ba
bako ne saboda kwata-kwata in yayi kokari yayi wata hudu kuma har ga Allah ni dai anan unguwar nake amma ban san shi ba nan da ka gani nan muke wuri amma gaskiya ni ban taba ganin shi da ido na ba an ce motar shi akwai gilas a sama koda ya zo zai wuce ba zaka ga fuskar shi ba kuma bai fitowa masallaci da azuba bare a ce an maza sun san shi ana gaisuwa da shi ban ma taba ganin ni matar shi ba har gurin Allah wallahi ban taba sace ido ba gwamma ita wannan mai sai da kamiya ta taba zuwa ta saya ta gaishe da tace to ban san ki ba ya gani in shi gaishe sai kana ta daga da kafinta ta ce ga gidan da take da tana sa ni kaji kuma tana sa face nan din ba za ka taba ganin huskar ta ba
to kowane irin matakai ya kamata a dauka wajen dakile irin wannan matsala da aka fara gani Manjul Hashim Komerta ya ba da wasu shawarwari.
Lalle masu rike da masarautun gargajiyar nan a karfafa su a ba su dama ya kasance a unguwannin su duk wani wanda zai shigo unguwa ko haya zai yi abinciki wa ya tsaya mai daga ina yake me ya baro da shi daga inda yake. Kuma wannan ya kawo lokacin da zai sa a ce su kansu jami'an tsaron su rika yin kokari a duk inda ake yin irin wannan sabannin unguwannin. Ana sa ido daga sanda aka ga an tada gini a fara ma tunanin waye yake wannan gini. Dan in ba haka ba wayannan mutane in suka riga suka shiga jama'a to za a koma gidan jiya ne inda sai ajibom ya tashi anan ko ajibom ya tashi a can
duk kokarin jin ta bakin jami'an tsaro da gwamnati a jihar Kaduna dai ban yi nasara ba sai dai kuma sun tabbata mana cewa za a fitar da wata sanarwa daga babban birnin tarayya Abuja game da wannan batu Isa Lawal Ikra muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya
a gaida Isa Lawal Ikra. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Kuma saurara mu a jamhuriyar Niger. Za ku ji mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5. Bayan haka a kodiyo shi kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga Maryam ta dawo da karashin labaran duniya.
Takaddamar soja tsakanin India da China ta shiga shekara ta hudu amma duk da tattaunawar da aka yi tsakanin manyan ministoci da kwamandojin sojan kasashen biyu babu alamar warware takaddamar da ta haifar da tabarbarewar dangantaka da ba a ga irin ta ba cikin shekaru 60 tsakanin kasashen. Masu fashin baki sun ce takaddamar da ake yi akan iyakar kasashen mai tsawon kilomita 3,500 da alama tana ƙara fadada yayin da wata sabuwa game da iyakar ta kunno kai. A cikin watan Disamban bara, sojoji daga bangarorin biyu sun yi musayar wuta a jihar Arunachal Pradesh dake arewa maso gabashin India, yankin da ita ma China ke ikirarin cewa nata ne. Yankin na da nisan dubban kilomitoci daga Ladakh a yammacin tsaunukan yankin, inda mummunan fadan da aka yi a shekarar 2020 ya haifar da takun sakar da ke faruwa a yanzu. Adadin waɗanda mahaukaciyar guguwa da ta ratsa a jihar Rakhine a ƙasar Myanmar ta kashi ya ƙaru zuwa 41 a yau Talata, kamar yadda shugabannin yankin suka fadawa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP, yayin da mazauna yankunan jihar ke ƙoƙarin gyara gidajen da suka ruguje suke kuma jiran agajin jankai. Yayin da iska ta kai gudun kilomita 195 a cikin sa'a guda, mahaukaciyar guguwar Moka ta da rakasar ranar Lahadi, inda ta kada karahunan wutar lantarki ta kuma ratattaka kananan jiragen ruwa na katako da ake amfani da su wajen kamun kifi. Akalla mutane 40 ne suka mutu a ƙauyukan Buma da kuma Kondo Kekar da ke kusa, inda tsiraran musulman Rohingya da ake musgunawa ke zama, abinda shugabannin yankin suka shaidawa manema labaran AFP kenan. Shugaban ƙauyen Buma da ke kusa da Setway babban birnin jihar Kano ya ce za a samu ƙarin mace-mace yayin da mutane sama da 100 suka ɓace.
Madalla a gaida Maryam Dauda da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lauyoyin tsohon shugaban kasar Niger sun bayyana shirin shigar da ƙara a kotu domin kalubalantar jaridar African and Africa Intelligence, wacce ta rawaito labarin da ke cewa daga Yamai zuwa Lagos an bi sawun wasu miliyoyin da suka ɓace wa kamfanin Areva. Jaridar ta ambato Isuhu Muhammadu a jerin masu hannu a wannan badakala ta Uranium Gate. Sai dai ɗan ƙasar ta Niger na bayyana ra'ayoyi mabambanta game da abubuwan da wannan yunkuri. Wakilin muryar Amurka Sulemu Munabarma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai.
A takardar da aka aike wa group WhatsApp na 'yan jarida wacce ke dauke da sa hannun lauya Maître Illo Isufu mai ofishi a Niger da Maître Jean-Marc Fedida mai ofishi a Paris, lauyoyin sun yi Allah wadai da abin da suka kira yunkurin ɓata sunan tsohon shugaban ƙasa. Dalili kenan suka yanke shawarar shigar da ƙara a kotu domin kalubalantar jaridar African Intelligence da ta ambaci sunan ISO a jerin waɗanda binciken jami'an Amurka da Faransa ke zargin wasu kamfanoni sun yi wa zubin kuɗaɗe a wani asusun bankin Dubai a yayin wata cinikayyar uranium ta bayan fage. Kakakin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Asmanu Muhammadu na cewa matakin lauyoyin ya yi daidai.
Gaskiya ce yake son ta bayyana tunda an yi mai kage, bai taɓa sanin wannan kamfani ba, bai taɓa sanin waɗannan mutane ba, bai taɓa buɗe kwanta a wata ƙasa ba, musamman ƙasar Dubai suka ce. Saboda haka kotu za ta raba gardama tsakanin shi da su wanda suka mai kage.
Shugaban kungiyar Wade Sanwa Nasir Saidu na kallon matakin na shugaba Isuhu a matsayin wata hanyar ankarar da jama'a buƙatar yin taka tsantsan da bayanan da ke yawo a wannan lokaci da labaran ƙarya ke yaduwa tamkar wutar daji.
Abinda lauyan sun ka dauka a hannuwansu abu ne wanda a dokance yake iya bada dama a samu darasi da yawa zai zama darasi ga duk wani mutum wanda ka yadda da maganar shaci hodi Alhaji Muhammadu Yusuf bai saba ma tsohuwar aqida shi ga matsayin shi na wanda ka girmama demokradiya kuma wanda ka girmama aikin jarida
to sai dai wani masanin doka bugo da kari shugaban gamayyar kungiyoyin Rezo Esperance Bashar Muhammad na da wata fahimta ta daban akan wannan batu
dole sai a sa ido a gani su lauyoyin nashi me za su gabatar da shaidu na kan cewa ƙarya ce wannan zancen da aka yi su kuma lauyoyin na Africa Intelligence su kuma za su gabatar da duka shaidodi da suke da ga hannunsu ko takardu kenan in basu ba mashara'antar cikakken shaida ana iya tungume su da lahin watsa labari wanda ba na gaskiya ba kuma da cin zarafin dan adam abinda ake cewa defamation
a fitowar ta ranar 27 ga watan Afrilun 2023 ne jaridar Africa Intelligence ta kasar Faransa ta wallafa labarin da tace ya samo asali daga binciken da jami'an Amurka da na Faransa suka gudanar kan wasu kamfanonin kasa da kasa inda a ƙarshe aka bankado badakalar uranium jet wacce a ƙarƙashin ta aka sayar da ton 2500 na uranium ta bayan fage a wannan haraka an zargi shugaba Isuhu da fakewa da wata lambar boye don karbar miliyan 2.6 na dalar Amurka daga cikin miliyan 101 da ake zargin an karkasa a tsakanin masu hannu a wannan cuwa-cuwa a cewar jaridar dalili kenan lauyoyinsa suka yanke shawarar kai maganar gaban alkali Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Sule Mumuni Barma kenan yanzu kuma sai shirinmu na noma da abokin aikin mu Muhammad Hafiz Baballe ke shirya mana
Noma tushen arziki
Noma tushen arziki Noma arziki
Jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ja makonnin da suka gabata abokin aikin mu Mahmud Ibrahim Kwari yana tattaunawa da kwararre a harkokin noma a Najeriya Dauda Salisu Muhammad kan batun bayar da tallafi ko bashi ga manoma a Najeriya domin bunƙasa harkokin noma a ƙasar ga dai ci gaban tattaunawar
abu na biyu kuma akwai sanda zaka ga kayan kamar sun yi bojo especially yanzu lokacin a girbi ne na albasa zaka ga duk cikin kayan miya yanzu sun yi tsada ita kadai ce take da sauki to a kowane crop ana samun irin wannan so shi ma akwai major da ya kamata gwamnati a ce tana dauka duk sanda kaya suka yi irin wannan yawa sai ta je wajen manoma ta yi amfani da wannan price flow din price flow da ceiling ta je ta siya sai ta tare kaga ta taimaka wa manoma tunda in sun kai kasuwar ma yanda suka je zaka za su sha kishiwa da yunwa da kuma kudin da suka biya na zuwa can haka zaka ga sun kuma biya sun dawo da kaya akwai kadamin da ake kaiwa kaga mutum ya bar kayan ma a can ya dawo dan bai da kudin da zai iya biya ya kuma dawowa da kaya to kaga idan gwamnati ta je ta siya wannan kaya ta danga fita tana siyawa tana tarawa to sanda za a zo babu kayan za su yi tsada sosai to tan daman tana da store da yawa da ta bude kayan nan kaga sai ta karya kayan ta sa subsidy ko kuma ta siyar a wancan farashin da aka saba siya
to amma nan akwai kamar ka tabo batun wata ilada na kayayyakin amfani kenan inda wata ila ita kanta gwamnatin in ta siya ma kamar danyen kayayyaki misali dole sai akwai preservative center misali yaya kake ganin yadda su kansu manoma ya kamata su dinga wata ila adana kayayyakin su misali watakila in an samu irin wannan yanayin na kakata ya abubuwa sun yawa
gaskiya ne yawa malam Mahmud wannan abu ne guda biyu ita gwamnati tunda tana da karfi kuma tana da connection ta ko ina ta san kamfanonin da za su sai kayan nan in ta siya ma irin wannan kayan da suke saurin lalacewa za ta saida musu idan ta siya za ta saida musu ba sai ta ajiye ba abu na biyu akwai saboda manomi wasu suna cikin ƙauyukan da babu hanyar mota ma ba ma a san da su ba irin waɗannan kuma irin NGO sun da nake gaya maka suna taimakawa ko mu nan mun sha shiga ƙauyuka mu je mu koyar da su hanyar da za su alkinta kayansu ba tare da kayan nan sun lalace ba, especially manoman tumatir. Akwai yanda muke koya musu mu ce su tanadi bulo na ƙasa, su kwaba ƙasan nan, a samu ƙarƙashin bishiya, a yi rami, a yi gini, a gina wani, duk mun nuna musu yanda ake wannan, za ka ji wajen kudi yaushe cikin sanyi yake. Sai su aje tumatirinsu lafiya lau zai kwana da kwanaki bai lalace ba. Abu na biyu, akwai iri wanda yake baya lalacewa da wuri, mai tuwo ƙato wanda ruwan cikin shi ɗan kaɗan ne, wanda haka a normal ɗakin ka in ka aje matsawar ba a rufe ko ina ba, inda iska za ka ɗan buɗe window kai kanka ka sha iska, to shi wannan tumatirin zai iya sati ɗaya zuwa sati biyu ba tare da ya nuna alamun tamushewa ba. So muna encouraging ɗinsu da su dinga amfani da wannan irurruka. Sannan kuma yawan feshin chemical ba shi bane ba. Ba shi bane ba. A'a, akwai yanayin da zaka yi. In kace zaka taimaka wannan zaka yi asarar kuɗin ka, kai asarar lokacin ka, kai asarar kuɗin da ka sayo abin, sannan kuma ka cutar da wanda zai ci.
Zai amfani da shi.
Zai amfani da shi.
Chemical zai mara.
Yawwa. To duk muna yanzu ka gani a shagona akwai manoman da nake da su, ni kati nake musu kamar na asibiti. In ka zo zaka zo min da shi. Abin da kai komai dai gashi nan ba sai na buɗa ba. Duk abin da ya kamata zan gaya maka.
To Malam Dauda, menene watakila shawararka ta ƙarshe ga bangaren hukuma da kuma su manoma?
Yawwa, shawara ta ƙarshe, shawara ta da zan iya ba wa hukuma shine da Allah a taimaka, a ce a tabbatar da cewa wannan tallafin an ƙara shi, sannan an bashi kulawa ta musamman, sannan ana bibiya. In dai ka ba da aiki, aje a raba wa mutane ko aje a yi kaza, ko ma wani irin aiki ne, bibiya tana sa abu ya tafi yanda ya kamata. Sannan wanda ka ba muwa ɗin kan ma ya san a zahirance ana bibiyar tashi, sannan kuma ka sa wani ta ƙarƙashin ƙasa wanda zai bibiya wanda ba tare da ya sani ba.
Wato a bambanta hanyoyin
bibiya. Wanda ko da ba a yi wannan ba za ka ga ka sa wa mutum tsoron cewa kai dan bai san ta inda za ka bullo mashi ba. Sannan su kuma manoman ya kamata dan Allah idan sun san bayi za su yi ba, to dan Allah su bar waɗanda za su yi su karɓa. Sannan kuma in ka san adadin da za ka iya, dan Allah kar ka haura, sannan ka daina siyar da kayan idan ka karɓa.
To amma ko can gaba da muke magana ana cewa ana amfani da siyasa ko kuma wato alaƙa ta siyasa a manoman zaune.
Wannan abu ne wanda in dai ba gwamnatin ba, kai a matsayinka ba za ka iya hana shi ba.
Misali a dama tunda ai shawara muke ba wa gwamnati, me ya kamata ta yi a irin wannan yanayi?
To, duk dai abu ne wanda ba za a iya hana shi gabaki ɗaya ba. To, amma ya kamata da Allah a dinga duba cancanta. Wanda ka san zai yi abu shi ya kamata ka ba. Idan alfarma ce ba sai lalle ta wannan ba. Akwai hanya, gwamnati ce, tana da hanyoyin da za ta buɗa wa mutum ya samu abin da zai samu ba tare da ya daƙile, ya toshe, ya cutar da wani ba. To wannan shine ya kamata a ce gwamnati ta duba. Idan na san wane zai mun abu daga ya kai mun har inda nake so, shi ya kamata na ba wai wannan na jikin nawa ba ko wannan abokin nawa ba. A'a, shi wannan abokin nawa shi ma akwai wani abin da zan iya kirkira wanda nashi ne, na bangaren shi ne, wanda zai iya kula da shi fiye da kowa din ma.
Masu sauraro, anan zamu dasa a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, zamu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin kwararre kan harkokin noma, Dauda Salisu Muhammad da kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari, sai kuma June Ladis Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Kana saurare yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar email.
Saƙon da muka fara samu a yau saƙon haɗin gwiwa ne daga Tasiu unguwar Tudu da Babaye Gambo da Baban Limamman Bande. Suka ce, "Salam VOA Hausa, haƙiƙa cimma yarjejeniyar sulhu da gwamnatin Isra'ila ta yi kan rikicin da ke ci gaba da yaɗuwa a ƙasar, hakan ya yi daidai. Da ƙarshe muna addu'ar Allah ya ba su zaman lafiya da ma duniya bakin ɗaya." Sai kuma sako na gaba daga Naziru Abubakar Saba Gusau, shi kuma cewa ya yi, "Hakika ni shaida ne da halin da ma'aikatan zamfara suke na rashin biyan su albashi a kan lokaci, musamman cikin ɗan lokacin nan domin tun faduwar gwamnati. Sabon da muka fara samu a yau sabon haɗin gwiwa ne daga tasiru unguwar Tudu da Babaye Gambo da Baban Dimamman Bande. Suka ce salam DOA Hausa. Hakika cimma yarjejeniyar sulhu da gwamnatin Isra'ila ta yi kan rikicin da ke ci gaba da yaduwa a ƙasar. Hakan yayi daidai. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo musu zaman lafiya da ma duniya baki daya. Duk masako na gaba daga Naziru Abubakar Sabo Gusau. Shi kuma cewa yayi hakika ni shaida ne da halin da ma'aikatan zamfara suke na rashin biyan su albashi akan lokaci. Musamman cikin dan lokacin nan domin tun faduwar gwamnati ne ci abin ya idda tabarbarewa dan haka muke kira ga mai daraja gwamna Muhammadu Bello Matawali ya gaggauta biyan hakokin su kafin ya sauka mulki shi kuma sabon gwamna Dr. Dauda Lawal da ya dauki matakin ganin ya warware irin wannan matsala da ma'aikatan zamfara suke ciki daga ƙarshe kuma sai sabon Sama'il Agnes Malam Fatori mazaunin Difa a Jamhuriyar Niger shi kuma cewa yayi salam DOA Hausa maka tsohon shugaban Jamhuriyar Niger Isuwa Muhammadu ga hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta Alfiya wanda kungiyoyin fararen hula suka yi a bisa zargin sa da karkatar da kudaden uranium a lokacin mulkin sa hakan daidai ne amma idan yana da gaskiya ya kamata Isuwa Muhammadu ya fito kare kansa to madalla mun kuma gode da sakonnin nako ku ci gaba da aika mana da sakonni
to madalla kafin mu karkarar shirin namu ga Maryam nan da takaitattun labarai Amina a takaice a yau Talata kungiyar agajin kasa da kasa ta Red Cross da Red Crescent da ake kira IFRC a takaice ta faɗi cewa wani rukunin kayan agajin jinkai da ake matukar bukata ya isa birnin Port Sudan na kasar Sudan yayin da aka samu rahoton karin tashin hankali a daidai lokacin da sojojin Sudan da dakaran RSF ke gwamsa fada Kayan agajin dai sun hada da barguna, kayan girki da gidajen sauro dan iyalai 500 a cewar kungiyar ta IFRC a cikin wata sanarwa. Ana sa ran isar wasu kayan agajin da suka hada da kayan jinya zuwa yankin nan da kwanaki masu zuwa. A yau Talata wani jami'in Ukraine ya faɗi cewa Russia ta kai hari ta sama akan birnin Kyiv. Wanda ya hada da jiragen sama marasa matuki da makamai masu linzami inda ya ce ba a saba ganin yawan hare-haren ba a lokaci guda. Serhii Popkov, shugaban hukumar soja ta birnin Kyiv, ya rubuta a shafin Telegram cewa harin ya kunshi hare-haren makamai masu linzami mafi yawa a cikin dan karamin lokaci. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce ta karkabo jirage marasa matuki da ba a tabbatar da adadinsu ba da kuma dukkan makamai masu linzami guda 18 da Russia ta harba a kan Kyiv ciki har da makamai masu linzami na Kinzhal guda 6. Amurka ta faɗi cewa akwai alamun da ke nuna kasashen Russia da Iran na ƙara faɗaɗa haɗin gwiwar sojansu. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Vedant Patel, ya faɗawa manema labarai cewa har yanzu Iran na zaman babbar ƙasar da ke goyon bayan Russia ta fannin soja. Kuma Iran ta riga ta baiwa Russia makaman artillery da tankokin yaƙi don amfani da su a Ukraine. Kuma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci sai kuma can anjima da misalin karfe 9 da rabi agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana za mu saki dawo muku da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da tattauna gabatarwa Maryam Dauda sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta bada umarni da kuma engineer mu ne yau Mr. Charleston ni ce Amina Bahari Auna daga nan Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku sai a dakatar shirin yau da gobe.